kamar yadda aka tsara kuma aka sanar maudu'in da malam bai tattauna a kansa shine hanyoyin samar da mafita a cikin rayuwa rayuwar musulmi muna fatan Allah subhanahu wata'ala yayi malam jagora kafin na mika abin magana ga malam zan gabatar da adada ma'aisu Suleiman ya karanta mana wasu ayoyi daga cikin Alqur'ani a matsayin mabudin kullawa a arama tafaddal mashkura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون إنا عفينا من العذاب والعلم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أرمى الله تذكر لكي كمان ده إلم لنا قلتك أكن بار داما كأنقوى دومك أرسى مصبع إلودي ربوتو أتنبيوي musamman kan maudu'in da malam zai tattauna a kansa idan an tantance an ga tambayar da ta dace a amsa ta a daidai wannan gaba kuma akwai lokaci so akan ba da dama malamai su yi tsokaci akan tambayoyin da aka yi akan makallahu tafaddal mashkura
alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم منا غوديا قال الله سبحانه وتعالى تارد يبو kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu cikin abinda zamu faɗa na waɗansu kalmomi na nasiha wanda naga ya kamata in gabatar da ita akan maudu'i ko kuma fagena wato asbabul amni wassalam fil islam sababan da zaman lafiya da samun kwanciyar hankali a musulunci ko kuma ta mahangar musulunci sannan abu ne cewa zaman lafiya da samun aminci da kwanciyar hankali ɗaya ne daga manya-manyan buƙatun bayi a ban ƙasa kuma bukata ce ta duniya da lahira. Rayuwar da babu aminci a cikinta, babu kwanciyar hankali, to babu shakka rayuwa ce wadda take cikin tawaya, duk yadda zahirinta ya zama kamar mai kyau. Kuma babu shakka a wannan zamanin da muke ciki, saboda sababai da yawa wanda la'alla za mu riski waɗansu daga ciki a sun sanya an rasa wannan babbar ni'ima, ko kuma aƙalla ta samu tawaya. To Allah maɗaukin sarki ya yi mana baiwa. Addininmu na musulunci ya lamunce kowane irin alkhairi ga waɗanda suka yi riko da shi kyakkyawan riko duniya da lahira. Na roƙi Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan wannan. Da farko, wato bayanai ne masu tsawo, wa fage ne mai faɗi sosai, amma dai na rubuta waɗansu gaɓɓai su ɗin ma wanda a gurguje ba tare da ratse. Muna fata Allah ta'ala ya amfana da mu, ya san albarka a ciki. Ko babu komai aka ce wani abu ne ake so a faɗa don ƙara tuna mana babbar baiwa da Allah ya mana ta musulunci da imani, yadda za mu ƙara gane da fahimta, mu ƙara faɗaituwa. Wato shi ne riƙo da addinin musulunci, karantarwar imani domin samun natsuwar kanmu da kewayenmu duka rayuwarmu ta duniya da lahira. Babu shakka akwai albarka cikin wannan biiznihi ta'ala. Da farko dai, shi addinin musulunci a matsayinsa na addini wanda shi ne addinin Allah, tun daga sanda Allah ta'ala ke aiko annabawansa, addinin musulunci shi ne harsashe kuma tushe da dukkanin lafiya kuma duniya da lahira, domin shi ne addinin da Allah maɗaukakin sarki ya amince ma wannan al'umma, kai duniya ma baki ɗaya, tun daga Adam alaihi salam gangarowa zuwa Nuhu alaihi salam har Ibrahimul Khalil alaihi salam har sauran annabawa a zuriyarsa har zuwa manzon tsira jagoran manzanni duka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya tabbatar da wannan, inna dina inda Allahil Islam, lalle addini a wurin Allah shine addinin musulunci. Imam Ibn Kathir ya ambata a wurare da dama cewa shari'o'i ne kawai, shari'a gaban shari'a ne ake samun bambanci tsakanin wata al'umma da wata a rassan hukunce-hukunce, amma asalin addini da za a bauta wa Allah ainihin kansa ta cikinsa hanyar bi guda ɗaya ce, addinin musulunci. Da shi annabi Adam alaihi salam ya sauko, kuma shi ya gudanar bayan da duniya ta fara shirka. Annabi Nuhu alaihi salam Allah ya aiko shi don ya mayar da mutane zuwa ga musulunci, wato tauhidi. Saboda haka addinin musulunci shi ne addini guda ɗaya karɓaɓɓe a wurin Allah tun farko har ƙarshe, ko ba zai karɓawa kowa addini ba in ba shi ba. Wa man yattabi'a al-islamu dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Duk wanda ya buƙaci wani addini da ba musulunci ba, ba addinin musulunci ba, addinin manzanni, addinin littattafan Allah, addinin Al-Qur'ani, addinin wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon ƙarshe, manzon duk duniya kuma dukkan zamani, addinin musulunci, to wanda ya karki wani addini ba shi ba, to Allah ba zai karɓa masa ba, kuma a lahira lalle yana cikin masu taɓewa. Allah ka tabbatar da mu akan wannan addini. Kamar yadda Allah ta'ala bayan ya gama saukar da Al-Qur'ani mai girma, addini ya kafu ya kammala, Qur'ani ya gama sauka, Allah ta'ala ya tabbatar da wannan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. A yau na kammala muku addininku, kuma na cika muku ni'imata, kuma na yarda muku da addinin musulunci a matsayin addini. Allah ta'ala ya saukar da wannan aya gabanin wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da komawarsa zuwa ga rahmar Allah da yardarsa kasa da watanni uku ko abin da ya kama da haka ana tsakiya da ainihin hajjin bankwana Allah ta'ala ya yarda mana da addinin musulunci ya kammala mana shi ya yarda mana da shi gurungume shi a matsayin addini ya Allah ka tabbatar da mu a kansa har zuwa sanda zamu gamo da kai to matukar al'umma haka ma daidaikun mutane haka ma jama'o'i kungiyoyi sassan mutane matukar sun kasance masu riko da hakikanin musulunci a aqidarsu da ayyukansu to babu shakka za a samu aminci za a samu zaman lafiya kuma za a samu kwanciyar hankali wa'anda wa'annan su ne hakikanin rayuwa rayuwar da ta rasa wannan to ta rasa komai ba ta da wani amfani wannan shi yasa rayuwar da muke hange ko duniya take hange rayuwar tu ta fannoni daban-daban dukkanin fannonin rayuwa sun samu amma kuma sun rasa wannan alkhairi ma a tunaninatun nafsiya al-istiqrarun nafsi samun kwanciyar hankali da natsuwa da ainihin shiga taitayi da sanin daga ina nake me nazo yi nan me manufar rayuwar ta wa ina na dosa wannan sai da imani sai da musulunci sai da ibada ma'ana ibada ba kowace ibada ba bauta ga wanda ya cancanci bauta shine Allah subhanahu wa ta'ala wato ma'ana sai da musulunci shi yasa a gurin su ilimin kimiyya da fasaha ya kai su ga sataka ta yi fika-fiki kamar na tsuntsaye su tashi duniya ta samu albarkacin wannan su yi nutso kamar manyan kifaye a cikin ruwa saboda ilimi kai gashi ma yanda wato ilimin kimiyya da fasaha ya kusanta duniya a junanta ya mai da ita tamkar ƙauye guda kamar da suke cewa amma duk da wannan to fa ba su gushe ba suna rayuwa fi hawa ruhi zukatansu a rushe suke don me babu abin da zai gyara wa'annan zukatan shine musulunci da imani wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasada fasada al jasad kullu wannan abin ne da muka san shi bi daruratu min ad-din wannan alƙawari ne mai ƙarfi daga Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala yace wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الله يا القوري كما سو ايماني cikinku mana yan adam wanda kuma suka yi imani suka yi kyawawan ayyuka cewa Allah zai karbi shugabanci daga hannun marasa imani ya dawo da shi hannayensu cikin kasa kamar yanda aka yi mawa'in da suka gabace su an yi wannan kafin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an makana wa masu imani sau da dama Allah zai ba su damar su gudanar da addinin su da yarda musu da shi ne addinin musulunci kuma zai musanya musu bayan tsoro da dardar da suke ciki zai saukan musu da kwanciyar hankali har su zo suna bauta mun wato suna bautawa Allah subhanahu wata'ala shi kadai ba tare da shirka amma sharadin salafan tun farko aiki a kansa al'amalu saliha shine aiki da shari'a ga baki dayanta to wannan duka ya tabbata sabata kullu zalika fil waqi fi ahdi salafina salih wa man tabi'ahum bi ihsanin wato a zamanin magabatan mu na kwarai wannan duka ya tabbata sun tabbatar da musulunci cikakken musulunci imani mai ƙarfi wanda babu kokonto ko tantama a cikin sa imanin da yasa suka yarda su sadaukar da rayuwar duka ta saki wannan a dunkule kenan amma idan muna son mu dan taba mu tsokaci zamu iya cewa amma fi janibil amni wal istiqrarin nafsi yar hankali da samun natsuwa a rai Allah madauki sarki ya fada allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wa inda suka yi imani kun ba su tako da imanin nasu da shirka ba babu shirka a imanin su to waɗannan su ke da aminci duniya da lahira kuma suna nan akan shari'a imani baya tabbata sai imani irin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda Allah ya saukar masa tauhidi irin na alqur'ani mai girma tauhidi irin na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tauhidin yan bid'a ba tauhidin jahmiya mu'tazila rafida da makamantansu ko tauhidin sufiya tauhidi irin na yan bid'a wanda ya sabawa karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da an samu sharfi a wannan to an matsala inda suke farowa kenan ko da an yi da'awar imani in imanin bai zama sahihi ba kuma aqidar bata gyaru ba bata gudana akan wato turba ta as-salafus salih ba sahabbai tabi'ai tabi'an tabi'abi da suka gudana akan sa imani irin wannan kada ta Allah subhanahu wataala da bauta kada masa tarayya cikin bauta kada masa tarayya a cikin sifofinsa da sunayensa kamar da alqur'ani ya karanta kamar da tabbata a sunna hadisai ingantattu kamar da malamai magabata suka yi wallafi wallafi suka tabbatar da wannan hadin kula idan muka dauki sai aqida sahihiya mu dauki babin tauhidi na farko babin risala ya dunkule dukkan abin da ake bukata na aqida hadin kula sannan wato aiki da shari'ar Allah ba tare da takudata da wani abu ba na al'adu ko kuma ra'ayoyin albashar wato yan adam waɗanda suka yi imani irin wannan babu shirka ba sa da alaka da bautar dawagi bautar aljanu tsafi bokanci canfe canfe da duk sauran wasu abubuwa sun wanke zakatansu a barin wannan imanin su imani ne sahihi wanda ya haifar da jin tsoron Allah da kadaita Allah a cikin bauta da biyayya gare shi shi kadai ta hanyar da manzansa shi kadai ya dora al'umma akan ta to wannan irin imanin waɗanda suke da shi to babu shakka suna da aminci don komai wato da kake gani a ban kasa abinda zai wato yiwa mutum linzami control din sa misali akan komai to shine al-imanu billahi wal yawmil akhir in kai imani Allah yana nan yana jin ka yana ganin ka yana muraqaba akan ka zai saka maka akan abinda kake yi in khairan fa khairun in sharra fa sharr sannan kai imani da al-qiyama kamar yanzu nan da muke magana za ta tabbata kamar ma ta tabbata tunda Allah ya halice ka lalle hisabi yana nan to wannan zai taimaka ka kiyaye komai naka a ban kasa tasarrufin ka sai ya zama kana kokarin ka saita shi da abinda zai kai ka ga yardar Allah abinda zai kautar da kai a barin fushin Allah abinda zai sa tsayawarka gaban Allah ba za ka tabe ba za ka kunyata ba abinda zai sababta ka samu rahmar Allah subhanahu wataala amma in babu wannan dan adam na iya samun ci gaba kowane iri kamar na ishara a baya amma bai san mai amfani ba ilimi yana iya kaiwa kowane mataki amma ya zama wailat ya zama dane akan ainihin al'umma ko ba haka ba yanzu makaman kare dangi da dukkan sauran dabaru na cutar da bil adama abinda ya zama abin fargaba a ban kasa ba ilimi ne ya jawo wannan dabba da ilimi aka same shi ba amma ilimi ne wanda masu shi ba su da al-imani billahi wal yawmil akhir ba su imani da Allah ba balle ta nasu lazumci shari'ar sa ba ta umarni ko hani ko ba sa tunanin za su tsaya gaban Allah domin hisabi saboda haka sai suka gina rayuwarsu akan zalunci akan auham da ilimi aka kera makamai nas salwanta rayuka ko ba haka ba ainin kayan maye wanda ke haukata al'umma dabaru na cutar da ɗan adam ta hanyar riba da hanyoyin zalunci iri-iri na tattalin arziki da ainin bautar da kwakwalen mutane a bautar da jikunan su ma abinda turawa suka yi ma al'umma al'umma duniya duka wannan sanyi shi amma wai da bilisanil ilmi amma ilimi ne wanda ke nesa da abinda Allah madaukakin sarki ya saukar nesa da abinda manzo Allah saka sama ya zo da shi to kaga babu imani ne ya jawo amma inda da akwai imani to imani ya dabai da yayi mai shi akan cewa yayi biyayya ga Allah yayi biyayya ga manzo Allah saka sama ya tuna akwai hisabi to shi yasa waɗanda suka yi imani imanin da babu shirka a ciki imanin da mai shi sallama wa Allah to su waɗannan su ne suke da aminci amincin duniya kafin na lahira kuma su ne akan tafarki madaidaici kenan wanda duk bai da wannan duk wani abu za ka gani na aminci a tattare da shi to kawai jabu ne kuma na wani abu na wucin gadi yasa tun da yau ba a ƙasashen turawa sun ci gaba suna da dukkanin abubuwa na kayan lantarki da kayan kimiyya da komai amma ko ba su samu dumani na nafs ba ko ba sa kan shari'a har su din duk da katan su akwai kadan daga ciki da su sawa'a wasu masu tunani a cikin su suna kuka da gurɓacewar yanayin rayuwar su wanda rashin imani ya sa kullum a cikin rashin kwanciyar hankali suke kullum mutum yana jin zuciyarsa ba daɗi dole sai ya sha giya sai ya sha kayan maye sai ya je wurin kiɗa sai ya je wasa kullum kirkiro wa kai yanda zai mutum zai dan samu ya samu sararawa mulmi ya tsira daga wannan mu'amala da ubangiji musamman mu'minin da yake ya tsaya akan inganta imaninsa wanda ya tsaya akan tsoron Allah Allah sai saukan masa da istiqrar wato nutsuwa istiqrarun nafs da dumanina to wannan shine ma'anar waɗanda suka yi imani kuma ba su taku da imanin nasu da shirka ba to wannan suna suke da aminci kuma su ne kan shari'a a wata ayar Allah ta'ala ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub wanda suka yi imani kuma waɗanda wato zukatansu suke nutsuwa in an ambaci Allah Allah ya ce kaza ambaci dalilan tauhidi umarnin Allah hanyarsa shari'arsa to wannan sai ya nutsar da su yace ka saurara ka ji da ambatan Allah ne zukata suke nutsuwa ambatan Allah da fadin sa yana nufin imanin shi kansa ibadar ita kanta da kuma ambato na da ake yi da suka zo a sunna addu'o'i duka suna ciki duk wanda ya zamanto ga imani a zuciyarsa ga ibada ingantacciya babu bid'a ko jahilci sannan kuma yana ambatan Allah da karatun alqur'ani da azkar da addu'a zuciyarsa za ta zama a cikin natsuwa da kwanciyar hankali dukkan wani abu da zai tinkara ko da na jarrabawa sai zan ihana shi ke sai ganin kafirai suna kashe kansu idan wani abu ya same su amma mu'mini ba zai yi haka ba sai ga abu ya same shi wanda kafiri zai iya kashe kansa amma shi bacci ma ba zai hana shi bacci ba saboda ya san komai daga Allah ne kuma yana misali imani cewa Allah zai masa sakayya kuma akwai hikima a ciki kuma ya san Allah ya masa ni'ima ninkin da ninkin wannan wa in ta'udu ni'matan la ilaha illa amma kafiri bai da wannan tunani to daga ɗaya daga ababin da ke saukar da kwanciyar hankali da natsuwa a zuciyar mutum mafi girma jibin ba wai samun yawan kuɗi bane mutane da yawa saboda rashin sanin kimar imani ko kuma cewa imani da tsoron Allah suke gyara zukata su saukar da kwanciyar hankali wanda ya jahilci wannan sai tunanin cewa talauci ne ya jawo masa ransa ba daɗi ya je tambayi masu kuɗi waɗanda ba sa bin Allah matsafa da sauran masu sabon Allah fadirai wallahi za in za su gaya masa gaskiya zai ji bayani a wurin cewa irin jin dadin da wani yake tsammani suna ji a rayukan su babu shi saboda alkhawa'ur ruhi zuciyar fankoce babu Allah a ciki babu tunanin Allah da ranar lahira ko kuma sun cika rayuwar su da sabon Allah zukatan su a cikin rawrawa suke a cikin tsoro suke daga kasasabar da suke ta yi ba su ba samun kwanciyar hankali ba kuma ya dora rayuwarsa akan wannan shine zai samu kwanciyar hankali, bitali kuma har yayi tasiri ma a lafiyar hankalinsa da jikinsa kansa. Ya kamata mu gane cewa wallahi hatta waɗannan ambaliyar waɗannan cututtukan da kake gani a ban ƙasa da yawa, waɗansu sun shafi hankulan mutane da tunaninsu, wasu a ce jinanan mutane suna hawa kaza da kaza da kaza, to da yawansu suna da alaka da rauni, alaka da Ubangiji, rashin kyan sukata. Zuciyar da ta koma ga Allah da kyau, ga ɗanda suke rusunawa Allah da kyau, hankalin da ya fuskanci alƙiblar makoma lahira, Allah ta'ala yana saukan masa da abubuwa na albarka, na natsuwa, na ainihin bardul ma'isha, wato samun natsuwa a rayuwa, wanda zai tasiri hatta a gabbai ba ainihin zuciya kadai ba. Saboda haka bayin Allah, mu dawo mu ƙara waiwaitar imanin mu yadda za mu rike shi, mu inganta shi, duk abin da muke yi na ibada mu ƙara inganta shi. Sallolinmu na farilla mu dinga yin su da kyau a cikin jam'i da huduri, na bilbili mu ƙara su, mu dinga yawan karatun alqur'ani da azkar da sauransu, sai mu dinga wanke zakatanmu. Abubuwa da yawa da suke zama mana wato kamar wani abu katutu a cikin zakatanmu sai su dinga zama masu sauki. Wata fargaba da ake ta jego mana a ce ai rayuwa kam wani lokaci idan ba sanin Allah ba tawakkali, sai nuna maka kawai bala'i kawai ne ya tinkaro ka a rayuwar. Madadin a ta'allaka ka da cewa ka dinga tunanin alaƙarka da Ubangiji da yadda za ka gamu da Allah, ko ba haka ba? A duk wani tunani da za a yi na buƙatar rayuwa cewa za su tsananta kaza da kaza, ai babbar fargaba da ke a gaban ɗan adam kam. Rayuwa kam ai Allah ya lamince maka, ko ba haka ba? Naka kurin misali kamar ka nema, Allah zai baka rabonka, kuma rabonka yana nemanka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rabonka yana nemanka kamar yadda ajalinka yake nemanka. Akwai hadisi ingantacce, hadisai guda biyu, Al-Imam Al-Munziri ya ambata su a cikin mun karanta su ma'ana Muktasar Targhib, mun karanta hadisan. Ka nema za a baka arzikinka, amma babban aiki da ke gabanka ya zaka tabbatar da imani a rayuwarka, ya zaka tabbatar da istiqama a rayuwarka, riko da addini da kyau, yaya mutuwarka za ta zo ta kasance ta Allah, mutuwar Allah, bi ma'ana ka mutu mutuwa kyakkyawa irin wacce ake so mu'mini yayi, ya zaka fuskanci rayuwarka ta barzahu, ya hisabin ka ranar alkiyama zai kasance, ya zaka sauke haƙoƙin Allah da na bayin Allah, wanda shine babban abin da ya kamata musulmi, kuma in kana da wannan to na duniyar ma sai ka suna warwarewa ta abinda ya taimaki magabatan mu kenan, kuma duk wani mutumin kirki hanyar da yake samun sauki kenan. Allah taimake mu. Allah subhanahu wataala ya ambata mana baiwar da ya akan ansar sahabban Madina. Allah ya taro zukatansu da hankalinsu wuri guda, albarkacin addinin musulunci. Kafin addinin musulunci, kafin wato Allah ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutanen Madina ansar, Ausu da Khazraj, asalin tarihinsu kafin su dawo nan, lokacin da annobar Saba ta auku, ainihin ambaliyar damɗin, to wannan wasu suka yi ware, wato tun daga wannan lokaci ne asalin ƙabilun suka yi, waɗanda suka yi warewa to sai suka zauna a nan wurin ana kiransa Yasrib, to sun daɗe a tarihi, wasu kuma suka yi wasu larduna. To tunda suke zaune a wurin shekaru aru-aru suna faɗa ba sa jituwa, ga su a gari ɗaya, amma sai ga yaƙi yana ta aukuwa tsakaninsu, babu auratayya, babu kwanciyar hankali a tsakaninsu. Amma suka zo ɗan uwan juna kamar uwa ɗaya uba ɗaya, haka musulunci yake yi. Mu gode wa Allah ni'imar da muke ainihin ni'imtuwa da ita yanzu haka, in ba musulunci ba me zai haɗa mu yanzu? Sanarwa ce kawai, babu wanda aka ce da shi zai samu wani abu, amma sai gashi duk inda aka ce ana wani abu na alkhairi sai ga mutane an haɗu. Addini ne ke yin wannan, ko ba haka ba? Yawwa, to kamar haka sai Allah ta'ala ya haɗa zukatansu. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألّه بين قلوبكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الله تعالى يتكويركو دا إجير الله باكي دا ينكو كاد كرر ولوكا تند داكو كي غابا متك كنا كشدونانكو. الله سيحادو واتو zukatanku wanda Allah ta'ala ke fada manzon sa sallallahu alaihi wasallam a wani wuri amfal cewa inda ka ce da dukiyar kasa duka wajen toshiyar baki da ba su misali rashawa ka hada zukatansu ba za ka iya ba in ba dan Allah ya hada zukatansu da imani ba da kuna gabar wuta ranin wuta Allah ya kwato duk wanda baya kan tafarki na musulunci a gabar ranin wuta yake ta har abada in yana da rabo sai musulunta ya rungumi imani sai mutu a kansa sai ya kubuta ya shiga aljanna Allah ka tabbata da mu akan wannan in bai da rabo sai mutu ya gangara kan wannan to kai kenan ayat wannan da makamanci ya tana nuna cewa musulunci da imani ne kawai za su iya janye dukan wata gaba da adawa da kiyayya a tsakanin yan uwa su zo sama yan uwa kamar uwa ɗaya uba ɗaya kaga yan uwantaka tafiyo yan da aka haifa uwa ɗaya uba ɗaya in babu addini ko imani irin wannan wannan abu ne wanda yake mafrugu minhu abu ne da kowa mu ya san shi abu ne da za mu yi shi ne mu ƙara tabbatar da wannan sifa ta imani domin tasirinta ya ƙara tabbata a tattalin shi ne makasudin tunatarwa ba wani ba amma duk waɗannan abubuwa sanannu ne sai dai kawai muna ainihin washi ne kawai ko ba muna tunawa junanmu to da imani da Allah subhanahu wataala ne da kaɗai ta shi da bautarsa yaƙi-yaƙen ainihin suka lafa jahiliya da tashi-tashin hankula suka ainihin ƙurata lafa aminci da kwanciyar hankali da ainihin samun natsuwa da ƙauna da 'yan uwantaka suka zo ka tabbata huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa allahu baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna allahu bainahum innahu azizun hakim haka Allah ta'ala ya hada tsakanin zukatan ansar al'umma da yawa kabilu da yawa aka zo da mutumin farisa da mutumin rom da balarabi dan jahijaz ko jazira duka aka zo a gaban manzo Allah sama salasiya ba a cewa kai baki ne ku duba matsayin da Bilal ya samu a matsayin sa bakin mutumin Afirka ko ba ka ka duba Salman al-Farisi wanda mutumin Farisa ne ba ajami amma ya samu anin laqabin Salmanu minna ahlul bayt Salman dan uwanmu ne mutan gidan manzanci sallallahu alaihi wasallam haka musulunci ya rungumi kowa da kowa babu cewa wannan bako ne wannan dan gari ne wannan kaza ne duk wannan na'arat ne jahiliya amma abinda muke so a hadu akan manufa guda ta bautar Allah subhanahu wataala shi kadai wa riko da shari'ar sa runguman littafin sa biyayya ga manzon sallallahu alaihi wasallam bin wannan tafarki guda daya babban titi shine addinin musulunci Allah ka tabbata mu akan haka to da wannan aka samu wato tabbatar aminci kenan idan falaysa simamul aman illa alislam babu wata kafa ta samun cikakken aminci sai musulunci an yaudari mutane an cuci al'umma kuma da gangan aka yi da aka samu al'umma ta ki aka raba ta da babbar babban turamanci mallaka lokacin da suka zo ba zo mana da alkhairi ba sai sharri ko kuma alkhairin da suka zo da shi ainihin yayi kadan gaya in an kwatanta da ainihin sharrin da suka ainihin wanzar mana kuma har yau domin sai suka zo wai su gaya mana cewa su ne masu ilimi mu jahilai ne ka duba irin wannan wanda mu ilimin mu shi suka dau sana a can baya suka gina kansu su ma turawan kansu manyan masu tarihin su irin su Arnold Toynbee irin su Will Durant da makamantansu sun tabbatar da wannan cewa lallai ilimin musulmai shi turawa lokacin da suka fito daga dimbin jahilci suka ainihin dosana suka je suka dukufa a kansa har suka kai ga inda suka kai hatta a kimiyyar kanta har a fagen kiwon lafiya a fagen komai ma to ka gani balle ilimi kuma na addini da halaye dama a wurin mu suke kawai ko ba haka ba to amma sakaci da musulmai suka yi shi ya jawo bid'o'i da suka shiga sabani da yawa a cikin addini da sauransu suka samar da wato baraka wadda har suka shigo amma dai wannan bai sa addinin ya bushe ba kuma bai hana waɗanda suke rike da addinin su zama suna rike da shi ba kuma suna sane da ainihin irin kimar da riko da shi din yake da shi ba gashi nan har yau shekara sama da 200 kenan suna makirci babu irin abin da ba su yi ba amma dai alhamdulillah abinda suke ganin musulunci yana samun ta goma shi su kansu yana ba su mamaki domin addinin musulunci shi ne addinul fitra yawa yawa addinin da Allah ya saukar wanda ya dace da dabi'un mutane da irin rayuwar da ya kamata su yi shine addinin musulunci amma duk wani addini da aka kakkaba wa mutane ko duk wani ra'ayi hata basu da kyau basu da kyan gani basu daɗin ji tasarrufin su ba mai kyau bane yaushe zaka ji daɗin ko ka ga dacewar abinda mun zai zo ya ce maka wai ko بسم الله من هذا وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا غير وان ابوبو واتو با ديدي بان عقيده تا اصلي وچه منزو صلى الله عليه وسلم يزو da ita ita ce ake gina rayuwa a gina al'umma a gina ainihin komai ya tafi daidai wa daidai babu shakka ruko da aqida sahihi aka mun faɗa a baya da ta gino akan tauhidi sahihi alhamdulillah mun gode wa Allah da ya kawo mana wannan wato lokaci tun da yau ba kungiyoyi da suke kira akan sunna an yi haƙi fitinu da yawa ko ba haka ba da mutane ba su ɗauka sha'anin abin da ya shafi irin tsafe-tsafe da abin da ake cewa asiri duba camfe-camfe ta'allaka da abubuwa da yawa ƙuburiya bautar ƙaburburan waliyai da salihai gulumi akan waɗansu bayan Allah mutum wani abu zai same shi ya dinga neman tanyo da agaji da mutane shirka ce da mutane suke yi ba da za a yi mai irin wannan ya san inda ya fuskanta ba yadda zai yi kuma mutum ba zai tsira ba a lahira zuciyarsa ba za ta zama rayayya ba don haka Allah ya taimake mu dole ne mu ƙara dagewa wajen inganta aqidun ta hanyar karatu ta hanyar martaba majalisan ilimi da kuma karatu da malamai da ɗaliban ilimi masu ba da darussa a ba su goyon baya domin aqidar ta da su da kyau aqidar imani da aqida ingantacciya yawa imanin aqida imani ingantamu natsuwa a ransa da rayuwarsa da kima ba ko bai da alƙibla mai kyau kuma al'umma ba za ta natsu da shi ba a janibin tsare jinanan mutane da mutuncin su da dukiyoyin su Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta a dukkan hukunce-hukuncensa abinda ya lamunce ya tsare aminci da kwanciyar hankali Allah tabaraka wa ta'ala ya tsawatar matuƙa da gaske daga zubar da jinanan mutane bisa zalunci ka duba abin yanda ya yawa a ban ƙasa yanzu akan wannan ƙarfe mashin wannan sai a kar mutu a kashe mutum mutane na ake kashe ka duba irin wannan Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu wa la'anahu wa adda lahu 'azaban 'azima wanda kashe mu'mini da ganga to sakamakon sa shine wutar jahannam zai dawama a cikin ta Allah ya fushi da shi ya la'ance shi kuma ya masa tanadin azaba mai girma wace irin masifa ce ta kai wannan wanda zai saka mutane a gaba ya kashe su saboda yana neman mulki ko kuma saboda ya kwace musu dukiya ta hanyar fashi ko wani dalili ko ma ta wata hanya mutum ya kashe dan wasu ga abin da Allah ta'ala ya faɗa ga makomar mutum kuma inda mutane 2000 za su haɗu akan kashe mutum ɗaya wallahi kowa sai yana da zanibi irin wannan haɗuwar su ba zai sa a ce zanibin bari a rarraba ba kowanne ɗayan su yana da zanibi wannan narkon da Allah ta'ala yi to kaga saboda musulunci wato ya tsarewa mutane jinanan su in mutum yana da aminci cewa jininsa a tsare yake akwai gargaɗi na abin da zai samu mutum a lahira in ya zubba jinin sannan kuma akwai hukunci da za a yi masa a duniya ai mutane in sun samu kwanciyar hankali ta cewa ba za a taba jininsu ba rayuwa ta su samu sukuni ko ba haka bane wannan sakamakon mutum a lahira kenan amma idan an kama mutum a duniya to Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta kisasi da ramawa kuskure duka dan ko kuskuren ma idan akwai hukunci zai yi karanci ko ba haka ba yanzu ka je kamar ƙasar Saudiya inda ake maganar biyan diya ai za ka ga wato kisan kai na hadiran mota da sauran su ai mister ka dan ce kware in ka kwatanta da nan kasancewar babu a ci kisan ganganci na aka kisan ganganci to Allah ya farlanta ai kisasi yawa akwai na soshi banda wannan da yawa saboda lokaci ne Allah ya farlanta wannan akan mahukunta dole ne don me idan aka idan akwai kisasi to mutane za su kiyaye kamar da yake cewa walakum fil qisasi hayatun ya ulul albabi la'allakum tattaqun kuna da rayuwa idan ana kisasi wanda duk ya san ya kashe wani kisan ganganci to in ba amincewa akai aka yadda ba komai kudin sa ko yafi kowa kudi a duniya na ce ba a san kudin nasa ramuwan ake so dole ayi wannan inda mutum ya san akwai wannan dole kiyaye jinin wani haka kuma a gabbai ne ma ko ba haka ba wakatabna alayhim fiya annan nafsa bin nafs والان بالالحجوا قرشي قوه تدبا wanda ya tire ma wani ido da ganga a tire masa nasa wanda yake hannun wani a yanke nasa duk abin da mutum ya wani na jikkatawa a masa in mutane sun san wannan kuma sa aiwatar da wannan ba sani ba sabo sai a zauna lafiya kamar da ya faru a zamanin magabata kenan me ya jawo ya waitar kashe mutane illata su lahanta su to akwai abubuwa guda raunin imani da Allah da ranar lahira da tsoron sa wanda ayar farko da muka karanta gargadi ne ga mai tsoron Allah da ranar lahira ba yanda za a yi mutum ya ji wannan narko sannan ya tinkari wannan mugun aiki shiga wutar jahannama har abada da fushin Allah da tsinuwarsa tsinewarsa da kuma azaba mai girma ai banda Allah babu wanda ya san wannan abu abu ne ba na wasa ba kama wani saboda rauni imanin ba ruwansa masu yin wannan ba ruwansu to ba a wakilta mutane aka jingina su da imanin ba kawai sai aka ce to mahukunta su dau mataki wanda suka zo mana da da'awar cewa suna da ilimi suna da dokoki da tsare-tsare da suka fi namu ba su suka janye wannan ba suka wawantar da jagororin suka ce a'a ai a kashe mutum bayan ya kashe mutum to me aka yi ai an rasa mutum biyu kenan a yankin hannun barawo to ai hannun nasa an rasa aikin hannun kenan to da irin wannan suka ainihin bata abinda suka bata na rayuwar al'umma suka wanzar da wato sannu a hankali sharri mai yawa a cikin al'umma da rashin kwanciyar hankali duk wani abu da ke gani na zubda jinanan mutane da illata mutane da ta'addanci iri-iri inda shari'a tana gudana ba za a ce ba za a taba yi ba amma nisbar da za a samu ba za ta kai rabe abinda ake yi a yanzu ba abinda ya zama ruwan da kamale to kai kenan rashin dabbaka tsarin Allah shike dawo ne dole mu san wannan mu imani da wannan kuma mu ji aran mu inda muna da iko lalle ne za mu yi wannan kuma dole mu ji tsoron wannan makomar wanda ya ji tsoro ya kiyaye shikenan Allah ya kiyaye masa ayyuzillahi wa faska ka kiyaye Allah Allah ya kiyaye ka wanda bai ji tsoron Allah ba yayi amfani da damar cewa waɗanda Allah ya wajabta musu hukunci ba sa yi saboda haka yake zina babu saboda babu haddin zina yake shan giya yake yin abin da yake har zubda jinin ma yake ganin zai zubda jini ya kauce ba wani neman sa ma da abu kuma an kama shi ba ba kisasi za a yi ba la'alla ma kudi za a karba a kyale shi to wanda bai ji tsoron Allah ba kamun Allah ba ba za a koma ga Allah bane ba ina da in mutum ya karo wani ma to shi ma ya jira shi din ma da za a kashe in wani bai kashe shi ba amma zokunci ba sai kisasi sun kashe shi ba wani dan ta'adda irin sa bai kashe shi ba ai adami zai kashe shi to ran da ya mutu wai zai kare shi in akwai mai kare shi a duniya akwai wanda zai kare shi ne a gaban Allah hantum jalatum anhu fi hatidin faman yajadullah anhu yawmal qiyamati amman yakunu alaihim wakila idan shedanin falsafar duniya sun ce a kar mutum bayan ya kashe wani asara ne shi za su gawa Allah a ranar lahira ko kuma wanda ya kisan kan a lahira wannan magan za ta amfane shi abinda ya lamunce jinin ya tsaro da waɗannan hukunce-hukunce ta janibin kiyaye mutunci kiyaye mutunci mutane musulunci ya wajabta ainihin a yi haddin kazafi akan duk wanda ya kazafi ga wani musulmi ko musulma a ce wani ya yi zina sai aka rukume mutum a ce ka sa masa haddi yawa in ba haka ba kuma kar a maka bulala tamani yawa ta gaza ta wanda ya kazafi ko ba haka ba to sai a zauna lafiya a tsare mutane mutunci su maza da mata amma ga kullum ya karkace yace wannan din da kake gani fa mazinaci ko dan liwadi haka kullum ya bata mutunci mutum daga Allah zato ko kuma wani abu na kiyayya ma dake faruwa dan ya bata mutum ba karamin mugun aiki bane in mutum gara aiwa mutum wannan hadin a duniya in je lahira da wannan laifi ba a sasanta ba aikin gagarumi ne Allah ce wala bin yarmuna al-musanati thumma lam yaqi bi arba'ati shahada bayyiduhum samani wa jalda wala taqbalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun wanda suka jefi mata masu mutunci masu kamewa ko ba su kawo shaidu ba kuma su bulala 80 kuma kar ku sai karba musu shaida har abada kuma su annan kangararru ne fasikai a bangaren tsare dukiya wanda dukiya tsare dukiya babbar bukata ce yawa dan dukiya ita ce asbal hayat jijiya tsatso fargo na gudanar rayuwa ko ba haka ba Allah ya wasiya ga waniyan marayu ko marasa hankali masu tabi da sauran su ce wala tutusufa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyam kar ku baiwa wawaye wanda ba su hankali daka su ce amma dukiya ita tana kewayawa ne a cikin al'umma don ta amfani kowa da kowa kada a bari su bata dukiyar tsare dukiya manufa ce cikin manufofin na addinin musulunci tsare addini tsare mutunci tsare jini tsare dukiya tsare hankali waɗannan abubuwan su ne manyan manufofin shari'ar musulunci baki ɗayan ta kamar da malami suka istiqra'i in an tsare addinin musulunci za a tsare duk waɗannan abubuwa sai a zauna lafiya Allah ta'ala sai ya shar'anta a yanki hannun barayi barawo da barauniya wasariqatu faqda wa aydihuma jazaa bima kasaba nakala min Allah wallahu azizul hakim barawo da barauniya ko yanki hannayensu sakamakon abin da suka yi munugun aiki don ya zama horo daga Allah kuma gargadi ga sauran mutane Allah mabuwayi ne kuma gani Allah ta'ala ya hukunta akan yan fashi da makami da masu barna suna razana mutane a ban kasa ya hukuncin da zai tsawata musu ya hukunci mai tsawatarwa akan su ya kawar wa al'umma sharrin su Allah ya ce inna ma jazaa'ul ladina yahrimuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqta aydihim wa arjuluhum min khilabin aw yunfaw min al ard zalika lahum khizyun fi dunya wa lahum fil akhirati azaban 'azim sakamakon abin sani dai sakamakon wanda suke fada da Allah da manzansa ka gani fada da al'umma musulmi fada da mu'minai ai fada da Allah da manzansa ne da saboda mu'mini da ke bautar Allah kullum yana kan hanyar masallaci hanyar makaranta hanyar kira shine abin farauta wanda ke fada da masu bautar Allah ai fada yake da Allah fada yake da manzon Allah duk wanda da suke ta'addancin nan a kashe mutane a kwace musu dukiya a jefa mutane maka bamabamai cikin masallatai da sauransu duka fada suke da Allah da manzansa in kana fada da mu'mini ai kana fada da Allah da manzansa yace to waɗanda suke wannan an yi katalu sakamakon shine a karkashe su au sallabu ko kuma a rataye su ma bayan kashewar dan a gagawar su zuwa wasu kwanaki dan a yalata abin kowa ya ji tsoro ko kuma a yanki hannayensu da kafahuwansu da sabani a yanki hannun dama kafar hagu ta yadda za su na kasa ko kuma a kore su daga kasa a kai su wani lardin aje a tsare su a can wannan fallasa ce gare su a duniya kuma a lahira sun da azaba mai girma ga wanda duk ya kubce ba a kama shi a duniya an hukunta shi ba ya mutu ko bai tuba ba akwai azaba mai girma duk wanda ya razana mutane ya shiga uku ta kowace fuskar razanarwa to sun razana jinanan mutane razana mutane a jinanansu da dukiyoyinsu da iyalansu duka to abinda Allah ta'ala ya umarni a yi wannan waɗanda suka shiga tsakanin yin wannan da al'umma ba karamar cuta a al'umma suka yi ba wajen hana ta samun kwanciyar hankali wasu da yawa cikin mutane sun mayar da sana'a su amma musulunci ya tanadi waɗannan hukunce-hukunce masu tsauri ne saboda menene saboda sama wa al'umma zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka kara mana riko da musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi da Bukhari da Muslim suka rawaito cikin hudubo bayani da ya a hudubarsa ta hajjin ban kwana inna jima'akum wa amwalakum ko aradakum alaikum haram yace lallai jinanan ku da dukiyoyin junan ku da mutuncin junan ku duka Allah ya haramta mana ya haramta ku zubda jinin junan ku ya haramta ku ci mutuncin junan ku ya haramta ku ci dukiyoyin junan ku ba tare da yarda ba yace kamar haramcin ayyuki a yau din nan lokacin da ake tsakiya da aikin haji kuma yace a garin nan na Makka gari mai alfarma kuma a zamanin banu Umayya banu Abbas har zuwa lokuta ainihin bayan wannan da yawa kafin a zo a tabarbara wannan tsari ba mu na so a ce ai abubuwan su na ma tarihi bane ba ko da ba a daddaka su kaji a ranka cewa haka tsarin yake kuma ciwon da kake ciki ga abin da ya jawo shi wanda zalintarka aka yi da aka shiga tsakaninka da wannan ni'imar ko ba haka ba dan ka sa masa dogari dan ka sa masa wani abu na doka haka kawai ta baki baka alakanta rayuwarsa da magana imani da bin shari'ar Allah ba kuma ka dabbaka ainihin abinda Allah ya sauka ba yanda za ka gyara mutane ba sai ka gyara mutane ba irin tsarin da ba kwatanta ba a duniya domin a sama mutane wani ci gaba a sama musu kwanciyar hankali da natsuwa a samu hadin kai al'ummar amma duk hanyar da aka jarraba babu hanyar da ta taba ba da natija mai kyau sai hanyar musulunci amma aminci a tajanibin mu'amala da jama'a da gudanar da siyasa mulki kenan to ana samun aminci ne a samu ci gaba a samu kwanciyar hankali idan bi al'umman ba zai mori lada da daraja da kuma kima da kwanciyar hankali zamanin khalifofi zamanin Umar waɗanda suka yi adalci sun yi daraja sun samu kima kuma sun huta kuma sun samu yardar Allah don imamun adilun yana cikin shine na farko wanda zai shiga inuwar al'arshi ranar kiyama kamar da hadisin Bukhari da Muslim riwayar Abu Huraira ta yinga a kasar Greka aka fara demokradiya asalin kalmar ma ta demokrasi kuma kowanku kuma talakawa kowanku makiyayi ne Allah ya dora maka kiwon kanka ko baka da iyali Allah ya dora maka ainihin kiwon iyalanka da ƴaƴanka kuma za a tambaye ka game da abin kiwonka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani hadisi yace man ra'in yastarihi Allahu ra'iyatan yamutu Allahu alaihi janna babu wani shugaba da Allah zai dora masa nauyin kula da wata jama'a har mutuwarsa ta riske shi ran da zai mutu amma yana takudawa wani wurin yayi daidai wani wurin yayi ba daidai ba mai gaura yaro ma kenan ballantana wanda barnar tasa tafi yawa kuma gaba ɗaya kusan rashin kirkin kawai da rashin adalci shine kawai a gaba to sai Allah ya haramta masa aljanna ko da an yi tawili ta an ba kafiri bane to dai akwai hadarin fuskantar azaba mai tsanani kuma dadewa a cikin azaba kuma wallahi abin da ya shafi azaban lahira ko mummunan hisabi mutum ya samu tsaiko ba karamin abu bane hadisai sun inganta cewa akwai wanda a dadalin hisabi kurum zai ninkin ba ninkin rayuwar da ya a duniya akwai wanda zai shekara 500 a fagen hisabi Imam Ahmad ya rawaito hadisin da kaman wannan ka gani akwai wanda ba zai kai haka ba gurgurdan irin nauyin da mutum ya dauka musulmi ne kuma ba kafiri ba ko tsananin hisabi ba karamin abu bane ba ballantana idan za ta kai ga azaba wai su ce ai to ai kafiri bai a musulmi zai dawo mabuta ba ya subhanallah yaushe musulmi zai irin wannan tunani kai da in zazzabi ya dan same ka ciwon kai sai ka nemi magani zafin yanayin ya same ka sai ka takura sai ka nemi yadda za ka nemi sauki wutar jahannaman da manzo Allah sama ya ce ta ninka wutar duniya sau 70 kashi ɗaya sau 70 to a dora su akan adalci da kuma nufin alhairi yadda kake son ka ci riba dan uwanka ma ya samu riba ma dan me kai za ka dinga tunanin kai ka amfana shi dan uwanka bai amfana ba ka duba zahalunci irin wanda ke aukuwa a kasuwar dabbobi misali mutum ya kiwata dabba saniya ya shekara ko wani abu da ya kama da haka ya tsane karfinsa wajen kula da ita amma azzalumai an hada baki billalai da sauransu karfi da yaji saboda kawai an bar abu kawai karafi ne wasu kawai su zo su dade kuma wani ya zama wai kawai karfi da yaji wai sun zama wa kaman kaida su ne za su ci riba ba kai ba in aka kwatanta riba da ka samu a wahalar da ka sha a su ne masu da suka ci riba ai so misali nan take fa kawai aka wannan yace yana ciki wannan a duk a cire musu karshe in ka ki yadda a dakira maka da abinka haka fanni zalunci amma mai kasuwanci waɗanda suke da karfin jari shikenan wato tsari na arasa maliya capitalism ko wanda turawan yamma suka wanzar da shi da dadewa wanda da su suka ma da shi suka mamaye al'ummar duniya ko ba haka ba kuma shi a tsarin sa zaka ga wasu sun yi wadata kamar za su wadatar hauka suna bata dukiya kamar hauka kuma su tara ta kamar hauka babu lissafi dukiya tafi karfin bukatun mutum tafi karfin haular sama gabaki daya amma dai ƙara zaluntar mutane suke gashi nan kusa ba ma ta kasuwanci ba kwasar dukiyoyi ma na baitul mali ana tarawar hauka duka wannan fikrar ce babu imani ne babu musulunci babu tuna Allah kamar da muka faɗa tun farko wanda duke tuna Allah yana kallon sa yake da imani na muraqabar ubangiji kuma zai tsaya gaban Allah yana tuna ran da aka mika shi aka kaikaita shi kaikaita mutum ba za a yi ba yanda ake saka mutum a kabarin nan wallahi idan ta baci to mu ne tsananin abin ma ya fi haka amma idan aka samu sa'ida to wannan Allah kada ya san yadda yalwar take da rahama Allah ka yalwata mana amma wallahi idan abin ya baci yadda kake ganin ma matsin abin to ai wani haka abin da suke nuna to mutum da ke tunani wannan wallahi ba zai wani abubuwan ba to imani shi da gyara masa ayyukansa da gyara kewayensa duka in an raba mutum da imani sahihi aka raba shi da shari'a to an raba shi da rayuwa mai kyau to aminci da samun kwanciyar hankali a sana'o'i ayi adalci ayi nasiha a ciniki annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa Allah ta'ala yana cewa ni ne na ukun hadisul qudusini ana salisu sharikaini ma lam yakun ahaduhum al-akhar fa in khana ahaduhum al-akhar kharajtu min bainihima ni ne na ukun mutanen da suka hada gwiwa suna kasuwanci wannan ya sai babur ya ba direba yana tukawa ko mota ko kuma shago an bude an hadin gwiwa ko duk inda aka hadu haduwar kasuwanci to a samu gaskiya a tsakanin juna kowa ya tsakanin sa da Allah ai annasiha da ake cewa addinun nasiha ai ba ana nufin wai wa'azi shikenan to a wa'azi za a kare a nasiha a mu'amala kaso in samu alheri kamar da kyan hali idan zai sayar ko zai saya ko zai nemi biya to nasihatu fil bay ya zama ba za ka sayar mutum da mummunan kaya ba kuma ba za ka wa mutum cinikin wulakanci ba kuma za ka rike masa haƙƙinsa ba duk yadda kake son a maka mu'amala mai kyau ka samu arziki ka samu walwala shi ma kai tunanin haka ai adalci akan wannan in an yi wannan to in Allah ta'ala ce in ɗayansu bai ha'inci ɗaya ba ina tare da su zan taimake su amma idan ɗayansu ya ha'inci ɗaya to sai a rabu da su kaga kenan ha'inci da ɗayan zai lalata wannan harkar kuma abin da ke faruwa kenan kai da niyyar ka mai kyau idan ka samu gurbataccen mutum alheri kana jawo mutum ka duba irin yanzu abin da ya same mu na gurbacewa ko gurbincewa ta tana arziki da zaman rashin ci gaba na harkar tattali wannan yana daga ciki rashin amana da adalci a cikin mu'amalolin kowa ka jawo shi kusa da kai ko kuma ka nemi ku hadu sai zama wayensa ya fi shi wayo ne kuma na cutar da kai ai adada da Allah ya sai gaskiya mutum zai yi rashin gaskiyar ya ce abin da ya ga dama ya samu tashi goren sa amma kuma da yake abin banza ne ka gani wa amma zaba da fa ya saba jufa wa amma ya fa wannan sai kusa da al'ar ka gani sai ya zama kamar kun fada iska za ta dauke abin nan za ta dauke shi tashi da shi to amma idan aka tafi albarka yanzu shekarun baya da mutane suke da hakuri suke da godiya da dangana albashi da ake samu kadan ne yan kudaden kamar canji ne babu abubuwa na rashin gaskiya da yawa da sauransu sai mutane suke rayuwa cikin aminci albashi ko na labor mai tonarijiya yana rufa asiri karshen wata to za ga yana da cikin daga cikin mutane masu rufin asiri sai mutun ya sa kansa rayuwar banza ka gani ta maka duba saboda yadda mutane zumuɗin wato ganin cewa tarin kuɗi shine wani abu ba albarka ba sai gashi ana samun dubin dubata musa ya ce maka albashi mutum 100,000 kaza amma yana fama da cefane abin takeici ka gani Allah ya cire albarka a cikin abubuwa ka gani ba komai bane haka kasuwancin mafi yawan kasuwancin mu yanzu yana gudana da basu suka tunin bashi akan kusan kowa yaushe za a kubuta da wannan mutum bai tunanin mutuwa yanzu zo to mutum komai lalacewa abubuwa kai kokari dai ka gwada kai gaskiya tsakaninka da Allah Allah zai taimake ka Allah ka taimake mu abin da ya shafi wato mu'amala ta cikin gida ayi adalci tsakanin yaya da mataye rayuwa ba za ta samu kwanciyar hankali ba sai da wannan kuma ba ka raba mutum da zaman iyali ko ba haka ba a zaman iyali ayi adalci ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato mu'amalar ta iyali a kiyaye haƙoƙin su kuma a kula da nauye-nauyen da ke kan mutum an wajabta mutum ko daura aure ana yin wani abu da ake kira tasirul hasil ce da sha da tufatarwa wani abin har haushi nake ji ma kun azo ana magana wai ce da abin nan ciyarwa da tufatarwa ana tanana ta tun mutum bai san wannan dan ma mai mutum zai aure amma bai san akwai wannan abubuwan ba yanzu ne za a gaya masa to amma dai duk da ka suna tunatarwa to amma wani sai ka samu tare da duk wannan an san a daurin auren ma an jaddada amma sai mutum yaje ya sakaci ina za a samu zaman lafiya a yaman iyali ha babu ba za a samu ba in mutum bai abinda zai iya yi na wajibin sa wajen kula da iyalin sa aure nauyi ne ba kani ba in kai aure daya zuwa fiye da haka nauyi babban nauyi ya hau kanka dole kai hakuri kuma kai duk abin da zaka iya domin sauke hakokin da ke kanka nasu kuma su ma kamar haka wala hunna mislu ladhi alaihinna bil ma'ruf awwalul rijali alaihinna daraja suna da haki kamar yanda ake da haki akan su amma maza suna da fifiko akan su na jagoranci to dole a kula da wannan in ana son a samu zaman lafiya a cikin iyalai ai adalci a daidaita tsakanin yayaye da mata ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ke da mata biyu ya karkata zuwa ga ɗayan su yake danne haƙƙin ɗayar ranar alkiyama zai zo da shanyanyen jiki ranar alkiyama da kwaramuwarta wanda ya zo da lafiyayyen jikin ma ya kai ya ƙare ko ba haka bane diddige ɗaya yana iya wato ma'ana diddige duru su saka shi in ba wanda ya samu sauki ba saboda matsatsin alkiyama to wanda ya zama a shanye fa a wannan ka sai dai a tattaka shi ko ba haka ba alama ce ta mutum ya shiga mummunan hali to a duniya ne ake yin wannan wallahi duk abin da zai ruɗe mutum ya burge shi ya shiga irin wannan to kuma shi ke jawo rashin kwanciyar hankali kullum ana ta korafi akan mutum amma mutum kawai ya tsike har ya zawo ƴaƴansa su rena shi su ɗauke shi azzalimi ko ba haka bane ƙarshe su ki taimakon sama in ba masu haƙuri bane ka gani a kasa samun a kyakkyawan mu'amala tsakanin bangaren nan da bangaren can saboda an nuna wa'annan nan ko su ake so su ba a san su sai kaga kwanciyar hankali ba zai samu ba haka na yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta in kana da yaya da yawa ka karkata zuwa ga wani bangare ma'ana ka ba kyauta ka dauka ka ba wani daya ka hana wani ballata na ka nuna wasu bangaren su kake so ka hanta ka danne wa'annan wannan babban zalunci ne zai sa su musguna maka sannan kuma a samu mummunar alaka tsakanin su wanda ka dasa kana rayi kuma har bayan mutuwarka kuma abin da tafiya a haka musulunci ya hana irin wannan ana son zaman lafiya dole sai an kauce ma wannan bangaren mataye dole su yarda cewa maza su jagorance su kada su yi jayayya akan haka Allah ne ya wajabta arjala qawamun ala nisa bima faddalna ba'dama ala ba'din wa ma anfaqu min amwali ai maza an ba su jagoranci akan mata saboda fifikon da Allah ya sanya tsakanin su maza Allah ya fifita su da karfin jiki da ainin hankali da ainin tunani da ilimi ba dan mazan na yanzu su ma da yawa sun lusarantar da kawunan su da jahilci da son zuciya ba tsakani da Allah magana kan mu gaskiya yawa musamman matasa na yanzu ba a son karatu ba a son kula da addini wasa yayi yawa ko ba haka ba a san kai ana so ne a je a yi nuna soyayya a yi waye ba a san ma makamar abin ba shi yasa ma za a zo a sha wahala dangin uwa da dangin miji da mata a sha wahala a jikkata a wahal da masu halatta daurin aure dai daga irin abubuwan da nake mamaki ma yanda mun abin yake wahal da mu aure daurin aure abune mai sauki a musulunci amma yadda wahal to amma duk wahalhalun da ake yi saboda rashin dora ma'auni wato auren akan tsari na shari'a babu kwanciyar hankali a cikin mai kwanciyar hankali auren ya dore a samu biyan bukata sai kaga an sha wahala an kashe dukiya an ci bashi an gudumawa kowa ya jikata amma shin ko lokaci kana da aure yazo ya lalace ya mutu mai amfanin wani al'umma mu za ta yi wa kanta fada ba to an saki hanya ne ba a fahimci tsarin yanda yake a musulunci ba amma an za a rike alaka tun daga farko a yi ta yadda musulunci ya tsara a gudanar da tsarin a bisa tsarin shari'a ai ba za a samu wannan ba aka zo auren kowa ya san kullukum ra'a kullukum masu a rayyati tun da Allah ne ya sahale shari'anta auren to a bi tsarin sa mana a auren sai a zauna lafiya amma Allah ya halatta a yi auren ya yi umarni a yi shi amma yadda za a yi shi ba daidai ba sannan zamantakewa ma ba daidai ba ai kaga ba daidai ba ne ko kuma ta in sun shigo anin a samu rashin biyayya duk wa'annan abubuwa insha Allah na kusa saura ka yi hakuri saura kaɗan insha Allah saura kaɗan ne saboda haka wajibi ne su yadda mata na gari suna kiyaye haƙƙin Allah kuma suna kiyaye haƙƙoƙin mazajensu ana ganin su ko ba a ganin su saboda Allah ya umarni da a kiyaye din saboda haka lalle mata su sani biyayya su ga mazajensu shine gata da irin zuga da turawan yamma da makamantan suke yi ma al'umma akan wannan to abu ne wanda yake babu maslaha a cikin sa yanci yana cikin bin kanatawa musulunci ba bin wani tsari ba na daban yawa arziki yana nan cikin bin auren sana'o'i da za a yi su ba su ci karo da shari'a ba wannan a yi wannan haka nan iyaye a kiyaye haƙoƙinsu kamar da Allah ya umarni a kiyaye yardar Allah tana cikin yardar ainihin iyaye fushinsa kuma na cikin fushin iyaye godiya ga Allah take da farko sannan godiya ga iyaye maƙota da 'yan uwa da sauran 'yan uwa a kyautata musu a sada zumunci Allah ya umarni cewa ku bauta wa Allah karku yi shirka ku kyautata ma iyaye 'yan uwa makusanta marayu maƙota 'yan uwa maƙota na nesa ɗan uwa wanda ke kusa da kai abokin tafiya bayi ma da dabbobi duk kowa a kyautata masa Allah baya son mutane da suke tinƙaho da abin da suke suna ainihin alfahari a gabaɗin rayuwar musulmi a sa imani shine ainihin mahaɗa wacce za ta kulla kowace irin alaƙa tsakanin musulmi da musulmi sai a zauna lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa musulmi ɗan uwan musulmi ne ba zai zalunce shi ba ma'ana kada ya zalunce shi ba zai rena shi ba kuma ba zai ki taimakon sa ba kuma na cewa Allah yana cikin taimakon bawa matukar bawa yana cikin taimakon ɗan uwansa wannan inda mun dauki wannan taimako wajen jawo alheri ko taimako wajen tunkuɗe sharri sai a zauna lafiya to wayannan ire-iren wayannan abubuwa matukar musulmi yana buƙatar aminci da kwanciyar hankali duniya da lahira da samun natsuwa to dole a koma karantar wa'adi ta da ikhlasi da dukkan kokari muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu ya ba mu ainihin tawfiki ya ainihin karba mana ayyukan mu na alkhairi kuma ya kimsa mana fahimta da kokari da iya ainihin aikata abinda ma ba ma iya aikatawa domin addinin namu ya ƙara tabbata da kankama bitali kuma samu tasirin sa na samun kwanciyar hankali da zaman lafiya a rayuwar mu ta yi kyau duniya kuma mu samu kyakkyawar makoma a lahira Allah ya gafarta mana Allah ya mana afuwa nan za mu tsaya insha Allah dama kamar da muka ce a dunkule ne kuma a takaice amma dai muna fatan Allah ya albarka cikin abin da aka faɗa wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu da wannan muka zo karshen abubuwan da